Sashen Hausa na muryar Amurka yake magana da wannan safiyar Laraba 9 ga watan Mayu shekarar 2018 akan mitoci 40 49 da kuma 60. A jamhuriyar Niger ana iya jin mu ta tashar mu ta VOA Africa zango 102.5 ko kuma ta gidajen radio amfani Fara'a, Sarauniya, Nomad da Dalal da Niya. Sai kuma Alpha Radio a birnin kumasin kasar Ghana. Yayin da a duniyar gizo ta internet kuma za a iya samun mu a voahausa.com ko kuma sashen hausa.com. Jama'a barkanku da asuba. Baba Yakubu Makiri ne tare da Mahmud Lalo. Zamu gabatar muku da shirinmu na wannan lokacin kafin ku ji rahotanninmu ga kanun labarai.
To Baba Yakubu, matakin da shugaban Amurka ya dauka na jinyewa daga matsayin da aka cimma ta nuclear Iran ta farfado da zazzafar muhawara a majalisar dokokin Amurka. Yayin da shi shugaban Trump din da takwaran aikin sa na China Xi Jinping suka amince da cewa ba za a janyewa Korea ta Arewa takunkuminta ba, za ku ji dalili. Sannan a nahiyar Afirka, cutar nan ta Ebola mai saurin kisa ta sake kulla a kasar Congo.
To ko bayan kun gama jin labarin, za ku ji cewa an kaddamar da kungiyar gwamnati na kasashe masu makwabta da yankin tafkin Chadi wadda za su tattauna akan samar da zaman lafiyar yankin.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened, and the fight needs to be pursued in this.
Yace yanzu haka an iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karye logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa.
To yanzu kuma sai mu ce inna lillahi wa inna ilaihi raji'un. Allah ya yi wa Sheikh Isyaku Rabiu na Kano rasuwa da yammacin jiya Talata. Waziri Kano Murabu Sheikh, wato Sheikh Nasir Muhammad Nasir, aminin marigayin ne.
Abiye ba ita ya kurari marayi tare, mun taso tare, mun yi karatu a wajen malam tare, marayi tare har zuwa yau. Allah ya karɓi ransa da bayan sallan magarba. Allah ya ji ɗansa, Allah ya gafarta masa.
To za ku ma ji cewa tsohon shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga kulawar lafiyar mutane da harin kunar bakin wake a garin Mobi ya rutsa da su. Sahabu Aliyu kuma na tafi da shirinsa na demokaradiyya a yau, amma duk sai bayan kun sha labaran duniya.
To jama'a, assalamu alaikum. Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta jinye kasar daga matsayin da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfado da zazzafar muhawarar da aka taba yi a majalisar dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun kasar, matsayin da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin jinye Amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida Amurkan sanar ware a harkokin diplomasiyyar duniya. Yayin da su kuma ƴan Republican suke cewa lokaci yayi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaba Barack Obama ya samu a lokacin mulkinsa. Kakakin majalisar wakilai Paul Ryan ya ce wannan matsaya da aka cimma da Iran a lokacin mulkin Obama na kunshe da kurakurai, kuma ƙasar ta Iran tana ta karya ƙa'idojin da aka gindaya mata tun a lokacin da aka cimma wannan matsayar. Sai dai shugabar ƴan Democrat a majalisar wakilai Nancy Pelosi ta ce wannan gurguwar shawara da shugaban ya yanke za ta sa a maida Amurka saniyar ware ba ƙasar ta Iran ba. Ƴan jam'iyyar ta Democrat sun kuma zargi shugaban da haifar da rudani ta hanyar kaucewa gaskiyar da ke nuna cewa wannan yarjejeniya da aka kulla na tasiri ta hanyar daƙile ayyukan yunkurin ƙera makamin nukiliyan da Iran ɗin ke yi. Fadar gwamnatin Amurka ta White House ta ce shugaba Donald Trump da takwaran aikinsa Xi Jinping na China sun amince cewa za a bar takunkumin da aka kaba wa Korea ta Arewa har sai ta kwance ɗamarar ƙera makamin nukiliya da masu linzami kwata-kwata. Shugabannin biyu sun zanta ne ta wayar tarho da safiyar jiya Talata, sa'o'i biyu bayan da aka yi wata ganawa tsakanin shi da shugaban Korea ta Arewa Kim Jong-un, wacce ita ce ganawarsa ta biyu cikin 'yan makonnin nan. Kafafun yaɗa labaran gwamnatin China sun ruwaito cewa shi da takwaran aikinsa Kim sun gana ne a garin Dalian mai tashar jiragen ruwa da ke arewa maso gabashin ƙasar ta China. A watan Maris, Kim ya zaci shin ziyararsa ta farko da ya kai ƙasar waje a matsayinsa na shugaban Korea ta Arewa, wata alama da ta nuna cewa China na cikin yunkurin da ake yi na kawar da duk wata dama ta mallakar makaman nukiliya a yankin ruwan Korea. Shi ya kuma faɗa wa shugaba Trump cewa yana goyon bayan wata haɗuwa da za a yi tsakanin shi Trump ɗin da Kim. A watan Mayun nan ne ake sa ran shugabannin biyu za su haɗu ko a farkon watan Yuli. Kasar Jamhuriyar Demokradiyyar Congo ta ce an samu sabuwar matsalar barkewar cutar Ebola a yankin da ake kira Bikoro dake lardin Equateur bayan da mutane 17 suka mutu daga wata cuta da ake tunanin cutar ta Ebola ce inda tuni har an tabbatar da cewa mutane 2 sun mutu sanadiyar cutar. A jiya Talata, hukumar lafiya ta duniya WHO ta sanar da cewa kasar ta Congo na fama da sabuwar matsalar barkewar cutar ta Ebola, inda ta ce tuni ta tura dala Amurka miliyan 1 daga asusunta na taimakon gaggawa domin a yaki wannan cuta. Hukumar lafiya ta ce ta kuma ce a cikin makonni 5 da suka gabata ne aka samu mutane 21 da ake zaton suna fama da zazzabin cutar nan mai haifar da kwararar jini a yankin, kuma daga cikin su ne 17 suka mutu. Hukumar lafiyar ta kara da cewa za ta tura kwararru daga fannonin kiwon lafiya daban-daban zuwa yankin nan da wasu kwanaki masu zuwa, sannan ta ce ta yi yekuwa ga sauran kasashen da ke makwabtaka da kasar ta Congo kan barkewar cutar. Lokaci na karshe da aka ga bullar cutar ta Ebola a kasar ta Congo a bara, wato a bara ne inda mutane 4 suka mutu daga cikin mutane 8 da suka kamu da ita. Wannan kuma shine karo na 9 da ake samun barkewar cutar tun bayan da aka gano kwayar da ke haddasa ta a shekarar 1976 a wani kogi da ake kira Ebola. Labaran na zuwa muku ne daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To yayin da ake tunkara wani babban taro a Sudan ta Kudu a mako mai zuwa, shugaba Salva Kiir yayi kira ga shugabannin jami'ar SPLM mai mulki da su yi afuwa ga tsohon mataimakin sa Riek Machar, yana mai kiran da a bar shugaban ya ƴan tawaye ya koma gida. Shugaba Kiir ya faɗa wa mambobin jami'arsa a lokacin wani taron da suka yi a makon da ya gabata a Juba cewa idan aka bar Riek Machar ya dawo Juba, na ba ku tabbacin cewa zan sa dakarun ƙasar nan sama mai tsaro cikakke, idan kuma ba ku yadda ba ai akwai dakarun haɗin gwiwar yankin na RPF suna nan, za ku iya sa dakarun na RPF su bashi tsaro. Shugaba Kiir ya kuma ƙara da cewa yana so dukkanin mutanen da ake tsare da su a baya, ciki har da tsohon sakataren SPLM General Pagun Amun, su koma Juba ƙarƙashin matsayin nan ta zaman lafiya da aka cimma ta Arusha a shekarar 2015 a Tanzania. Ya ƙara da cewa lokaci yayi da shugabannin ƙasar ta Sudan ta Kudu za su cire girman kai su yi aiki tare domin a ciyar da ƙasar gaba. Yana mai cewa ina buƙatar mu duba irin halin kuncin rayuwa da mutanen mu suka shiga, sai mu sauya yadda ake tafiyar da al'amura a ƙasar. A wani labari mai nasaba da wannan, gwamnatin shugaba Trump ta ce za ta yi dubi kan irin tallafin da take baiwa ƙasar ta Sudan ta Kudu, tana mai nuni da bacin ranta kan yadda aka gaza cimma matsayin zaman lafiya domin kawo ƙarshen tashin hankalin da ya addabi ƙasar ta Sudan ta Kudu.
Mahmud Lalo kenan aka saurara da labaran duniya daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. To wazalla, a kokarin magance matsalar tsaro a yankin tafkin Chadi, shugaban Najeriya Muhammadu Buhari ya wakilta gwamnan jihar Borno Kashim Shettima ya kaddamar da wata kungiyar gwamnoni da za su rika tattaunawa akan maido da zaman lafiya a yankin. Ga Haruna Dauda da ƙarin bayani a cikin wannan rahoto.
Haje ne shugaba Muhammadu Buhari na Najeriya ya kaddamar da kungiyar gwamnoni da ke makwabta da yankin tafkin Chadi da Skara da Niger da Kabul da Chad da ma Najeriya. An da kaddamar da wannan kungiyar gwamnoni ne da ke kira Chad Basin Governors Forum, kuma da ya kasance irin sa na farko inda gwamnonin waɗannan ƙasashe za su dinga tattaunawa game da sake faffudo da wannan yanki na tafkin Chadin. Wanda kuma gwamnan jihar Borno wannan Bukari Shettima ya wakilci shugaba Muhammadu Buhari wajen kaddamar da wannan kungiya a wannan taro na kwanaki 2 da ke gudana.
The source of livelihood for over 45 million people living in the basin. This lake, which is one of the oldest lakes in Africa, is shared by the republics of Cameroon, the Central African Republic, Chad, Niger, and Nigeria.
Yace yanzu haka akwai mutane da ke neman abincin su fiye da miliyan 45 a wannan yanki, kuma wannan tafki shine mafi jimawa a yankin Afrika wanda ke da iyaka da kasar Kamaru, da kasar Afrika ta tsakiya, da Chad, da Niger, da kuma Nigeria. Kuma mutanen da suke wannan yanki sun dogara ne da harkokin noma, sana'ar kamun kifi, da kuma kiwo wajen bunƙasa tattalin arziki.
yace za mu iya namu kokari mu ga yanda zamu taimaka wurin sake farfado da wannan yanki na jama'a su cigaba da gudanar da rayuwar cikin walwala da kwanciyar hankali a cewar shugaba Muhammadu Buhari wanda gwamnatin jihar Borno wanda ka kashe timi wakilta Dr. Ibu Chambers je wakili ne na majalisar dinkin duniya da kuma ke kula da kasashen Africa.
Boko Haram is by no means defeated, but it is certainly weakened and the fight needs to be pursued in this.
Yace yanzu haka a iya cewa an ci karfin Boko Haram ko kuma an karye logon su, kuma ya kamata ci gaba da wannan fafatawa. Muna da kwarin gwiwa kan abin da muka ji daga wajen komandan wannan yanki, kuma zamu tabbatar mushi da goyon bayan kungiyar majalisar dinkin duniya na ci gaba da wannan yaki halattacciya a wannan yanki na tafkin Chade. Shi ma dai gwamnatin jihar Difa daga jamhuriyar Niger Alhaji Muhammadu Bakabe na ɗaya daga cikin waɗanda suka halarci taron.
To wannan taro shine lalle mu gama ƙarfin mu duka bisa da mu da Chad da Cameroon da Nigeria bisa harakar nan harkar Boko Haram nan, mutanen mu da a cikin wannan jahohi su samu lahiya su komo su samu incin kansu ta aiki su samu zaman damu su jiji dadin zaman duniya kamar kowa shi.
To ko za iya cewa an samu dawwamewar zaman lafiya baki daya da za iya komawa wannan yanki ba tare da samun wani matsala ba? Tambayar ki ne neman Major General Loki Irabo, komandan gamayyar jami'an tsaro da ake kira National Drug Task Force da kuma yake yankin tafkin Chadin.
Safety is relative. You can never have absolute security. It's not possible anywhere. It's just like, you know, a filtering process which is gradual.
Yace ai babu yadda mutum zai iya cewa an samu zaman lafiya gaba ɗaya babu wata matsala. Ai hakan ba zai iya faruwa ba ko ina, amma abu ne wanda za a iya cewa ana samun shi sannu a hankali. Kuma yanzu hakan ina mai tabbatar muku cewa ana samun wannan zaman lafiya yanzu a wannan yanki, sai dai ba za mu iya cewa 100% ba. Ko a wasu kasashe ma da bakwa jin irin rahotannin abubuwan da ke faruwa, suna ɗaukan matakai ne tun kafin abin ya faru, amma ana samun matsalan tsaro. Ambassador Ahmed Shehu dai shine shugaban kungiyoyin masu zaman kansu na wannan yankin tafkin Chadin da kuma ya gabatar da kasida a wajen wannan taron.
Na yi magana ne akan amfani da yawon mutanen da ake amfani aiki domin su. In ka duba ka gani za a zauna ana aiki tura su zo suna taimaka, amma za ka ga mutum yana zaune a gari an zo ana rama mar abin da shi ba abin da yake bukata ba. Kaman kai ne kana jin shiruwa baka to, ko kuma kana jin yunwa a baka ruwa. So abinda muke tunani muke faɗa nan shine in za a taimaka mutane a ba su abinda suke bukata. Duk abinda za ma a ajiye mutum a tambaye shi me yake so amar sannan amar ba za amar abinda ya ga dama abinda aka ga dama ba.
Wannan taro dai ya samu halartar gwamnoni guda biyu daga Nijar, ɗaya daga kasar Kamaru, sannan gwamnonin Borno da Adamawa da kuma wakilcin gwamna daga jihar Yobe, wanda ake sa ran za a ci gaba da wannan zama a yau Laraba. Haruna Dauda Bihu, muryar Amurka daga Maiduguri a Najeriya.
To madalla a gaida Haruna Dauda. Tsohon shugaban Najeriya Abubakar Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga kulawar lafiya na mutane da harin kunar bakin wake a garin Mubi a makon da ya gabata ya rutsa da su. Wannan taimakon ya zo daidai da ziyarar da shugaban sojojin Najeriya Yusuf Tukur Buratai ya kai a garin na Mubi, inda ya gargadi al'umman garin da su kula da mutane da suke shigowa tsakanin su. Wakilinmu Ibrahim Abdul Aziz ya aika mana da rahoto akan taimako da Abubakar Atiku ya bayar.
Wannan ma dai kuna zuwa ne yana tsohon mataimakin shugaban kasa Atiku Abubakar ya zaci waɗanda ma suka samu raunuka da yanzu ke kwanciya asibiti, inda Atiku ya bada gudunmuwar naira miliyan 10 ga gidauniyar tallafa marasa galihu na asibitin tarayya da ke Yola, wato FMC Yola, domin jinyar waɗanda suka samu raunuka.
I want to commend the hospital management and also the outside management of this fund, because earlier on I had donated 10 million in that fund. And I am quite satisfied with the way that the fund is being managed. And today when I also visited, you know, patients, I have also donated another 10 million.
So how much can you give me? Because I can't take care of my kuma kawa yanzu ma ana ci gaba da jinyar waɗanda suka samu raunukan. Ibrahim Abdul Aziz, Sashen Hausa na Murar Amurka daga Yola a Najeriya.
To madalla a gaida Ibrahim Abdul Aziz. Al'ummar Najeriya da ta jihar Kano da al'ummar Rikan Tijjaniya ta duniya sun yi babban rashi na rasuwar babban ɗan kasuwan nan kuma Shehu Malami Muƙaddami a Rikan Tijjaniya Halifa Isiaku Rabihu, wanda ya rasu a jiya da yamma a birnin London. Ga ƙarin bayanin daga wakilinmu na Kano Ibrahim Mahmud Kwari.
Malami kuma attajiri Khalifa Isiaka Rabiu ya rasu yana da shekaru 93 a wani asibiti dake birnin London na kasar Burtaniya. Yanzu haka dai ƴan uwa da abokan arziki na ci gaba da tururuwa zuwa gidan marigayin dake wurin dutse kan titin Aminu Kano a nan birnin Kano domin yi wa juna ta'aziyya. Wazirin Kano Murabus Sheikh Nasiru Muhammad Nasir na cikin sahiban Khalifa Isiaka Rabiu.
Mun taso tare mun yi karatu a wajen malam tare mun rayu tare har zuwa yau Allah ya karɓi ranka bayan sallar magriba Allah ya jidansa Allah ya gafarta maka Allah ya kyautana mu zuwa Allah ya rusa mana khatimatu sa'adati da alfarwa annabi sallallahu alaihi wasallam bare ta ga alhamdulillah ya addace alqur'ani da kuma tsaya da shi har zuwa kuma daga Allah ya yi alqur'ani hidima ya kyautata masa alqur'ani ya kuma ci gaba da girmama alƙur'ani kasancewar malinta ga dan kasuwa mai ciniki da kowane fanni mai mu'amala da kowane irin mutane bai sa ya bar alƙur'anin sa ba bai sa ya manta da alƙur'anin sa ba bai sa ya daina karanta alƙur'anin sa ba har ya shiga cikin rashin lafiya yana karanta yadda yake karantawa yana saurayi haka yake karantawa yana gwarzo haka yake karantawa yana shehi ya zama tsoho haka yake karantawa a cikin rashin lafiya. To Allah tabaraka ta'ala sa alqur'ani yake ce mu
shi kuwa alarama malam Dauda Lokon Makera cewa yake
wannan rashi ne ga dukkanin mahaddacin alqur'ani, ga dukkanin wanda yake wa alqur'ani hidima, ga dukkanin wanda yake son mahaddata alqur'ani, ga dukkanin wanda yake son ya koyi alqur'ani, ga dukkanin wanda ya karanta alqur'ani, ga dukkanin wanda yake son jininsa ya karanta alqur'ani, ya iya karanta alqur'ani, ya haddace alqur'ani. Saboda haka wannan rashi ne a gare mu dukkanin mu gabaki daya. Kuma wawa keke rami ne wanda to kafin a cike shi ba a san wani irin lokacin da za a cike irin wannan ramin ba, domin mutumin da ya shekara 80 yana yi wa alqur'ani hidima to kaga magana zancen a ce wai an cike ramin nan a rana ɗaya ko a kwana 80 ne mai mawuyaci, illa mu ce dama shi dukkanin wanda Allah ya busa masa rai ina da lokaci abin ka'ida wanda idan lokacin sa yayi zai ansa kiran Allah. Saboda haka shi ma wannan shine abin da ya same shi wanda Allah ya aiko da alqur'anin kansa ma'aikin Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallama yau shi ma baya wannan filin ya kuma tafi ya bar alqur'anin kuma an ci gaba da alqur'anin so yau malam shi ma ya zo ya tafi kuma za a ci gaba da alqur'ani za a dora a inda ya tsaya insha Allah ta'ala.
A cikin wata sanarwa da kwamishinan labarin Kano Comrade Muhammad Garba ya raba a daren jiya, gwamnatin jihar Kano ta bayyana rasuwar attajiri Khalifa Isiaka Rabiu a matsayin babban jibi ga al'ummar musulmin duniya baki daya. Ana sa ran za a gudanar da jana'izar Khalifa Isiaka Rabiu a nan birnin Kano bayan isowar gawar tata daga birnin London na kasar Burtaniya. Mahmud Ibrahim Kwari, muryar Amurka daga Kano, Nigeria.
To madalla a gaida Ibrahim Mahmud Kwari. Waɗannan shirye-shiryen na zuwa muku ne daga nan sashen Hausa da muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu ko karfe 1 ne da minti 18 na dare ga kuma shirinmu na gaba.
Demokradiya a yau. Cikin shirin menene fa'idar jawabin da gwamna El-Rufai ya yi kan sanatoci uku daga jihar Kaduna, abinda za mu duba kenan cikin shirin a yau. Jama'a masu sauraro, assalamu alaikum da fatan waye gari lafiya. Bara mun gabatar da shiri dangane da kalaman gwamnan jihar Kaduna Malam Nasiru El-Rufai lokacin da yake shi ba a ja da shi, domin duk wanda ya ja da shi karshensa mutuwa kamar yadda ta faru da marigayi shugaba Umar Musa Yar'Adua. Ko kuma tsohon shugaban Najeriya Goodluck Jonathan wanda ya rasa kujerarsa saboda ya ja da Nasiru. Mun kuma yaba masa saboda matakin da ya dauka kan wa'adin da wasu matasan arewacin Najeriya suka bai wa ƴan kabilar Ibo su bar arewacin kasar. Wannan karon gwamna El-Rufai sanatoci uku daga jiharsa su ya saka a gaba.
Wa'annan dattijan banza suka fito suka ce kada a bada wannan bashi. Me yasa ba su san a bada wannan bashi? Domin su maciyan talakawan jihar Kaduna ne. An an fara hanya a garin ba su san a gama. An fara gyara asibiti ba su san a gama.
an gyara makarantu biyar sauran goma da ba a gyara ba ba su a gyara. A yau babu makiyan talakawan jihar Kaduna kamar su da Hunkuyi, Yau Sani da ɗan Kinaba. Allah ya tsine mu
Na tambayi Dr. Said Ahmed Dukawa na Jami'ar Bayero ta Kano, wace irin fassara ko kallo suke yi wa wannan jawabi da gwamna Erufai ya yi?
To, irin waɗannan maganganun na gwamna nasu Erufai muna kiransa a Turance hate speech, wato ko ka ce jawabin nuna ƙiyayya, ko ka ce jawabin hargitsa mutane, ko ka ce jawabin da ka iya haifar da tarzoma. Kuma 'yan siyasa sukan yi shi ba tare da la'akari da abin da zai iya zuwa dawo ba.
Dr. Luka, wannan rashin tunanin abin da ka iya zuwa ya dawo ne, ko kuma dai alama ce ta cewa 'yan siyasa suna cikin wani hali, watakila suna hangin waɗannan mutane ko abokanan hamayya su, ko kuma daga cikin jam'iyyar su waɗannan mutane da suka sa a gaba, watakila sun takura musu?
To, ba ma takurawa za a ce ba, sai dai a ce wato ba sa son hamayya ko kaɗan. Kawai 'yan sun mai da mulkin demokuraɗiyya kamar mulkin mulukiya, shugaba sai dai duk abin da yake a ce to kawai. Ko yaya fuskanci hamayya, ko daga cikin gida ko daga waje, sai ya kura maleji wajen yin gaba da adawa da wannan hamayya da yake fuskanta.
A fahimtar ku, Mala Nasara da Fai gani yake kaman waɗannan za su hana shi sake samun nasarar kujera zama gwamna ne ya sa ya kure maleji haka kansu?
Da haka, da kuma wato yadda gwamnonin Najeriya suka zama wasu ƙananan alloli, yadda ake musu tumasanci, yadda ake musu wato biyayya ta rufe ido, wato ido rufe, ko shugaban ƙasa ba a yi wa haka. Gwamna ya saba ɗin kwamishinoninsa su ce to kawai duk abin da yake so. Ya saba 'yan majalisarsa su ce masa to kawai. Ya saba shugabannin jam'iyya sai dai su ce masa to. Ya saba dattawan gari ba sa ce masa ga wani abu da ita ba daidai ba. Saboda haka, koyaya wani ice ga wani abu ba daidai ɗin ba, ko kuma ya samu saɓanin ra'ayi da shi, to shi kenan sai ya haukace jam'iyyar mulki ta tashi yanzu nan. Shikenan sai irin waɗannan kalamun na hargitsa mutane na janwo tunzuri.
Ta Saidu Ahmedu, me yaya kake kutanta wannan magana da yayi waccar cewa ba a hamayya da shi, ko kuma ba a ja da shi, saboda waɗanda suka ja da shi ga makomarsu? Shugaba Umar Musa Yar'adua marigayi, Allah ɗauransa, Jonathan da ya ja da shi ya koma Otuko, sai kuma gashi yanzu irin wannan magana tasa, me haka ke nuna game da kamun ludayin Nasiru El-Rufai a maganar shugabanci?
Tana nuna wato na farko bayyana damar wancan kalamai da yi ba. Na biyu, tana nuna cewar wato siyasarsa wato bata goge ta hau kan tafarkin demokuraɗiyya ba. Ko da ya rabauta demokuraɗiyya, to amma shi a zuciyarsa wato mulkin mulukiya ne a zuciyarsa. Saboda haka wato ya sake maimaita irin wannan maganar, kuma ba ta da bambanci da waccan, za ta iya haifar da komai domin in ka ce a yi wa mutum aski wato kana nufin wato a tinkare shi da ƙarfin tuwo kuma mutum ko ba shi da magoya baya ko shi kadai ne ka san zai tirza wajen abin nan kuma ganin tirza wannan ma'ana ko halaka shi ne za a iya yi can an yi hamayya da shi sakamako an karke a kabari yanzu kuma an yi hamayya da shi sakamako a hana mutum shigowa gari in kuma ya shigo a yi masa ta'addanci wannan sakon kenan
ina waɗannan magagganu za su tafi da mutumin da ya ce a kama matasan da suka ce sun baiwa ɗan ƙabilar Ibo wa'adi su bar arewa amma kuma shi ga shi ga irin lafazin magagganunsa
wallahi har gwandama waɗanda suka ba da wa'adi suka ce a tashi wanda yake sun yi ba daidai ba yake a kama su to shi ba a tashi yake ba cewa yi a halaka mutane in suka shigo gari saboda haka ba wani abu ne idan wannan ba ina ganin illa wato na ɗaya rigar kariya da gwamnonin nan suke da ita jin cewar ko me suka yi ba za a kai su kota a wannan lokaci da suke kan kujera ba sannan kuma na biyu sauran 'yan siyasa da suke narkewa suke musu biyayya kamar wato suka mai da su wasu ƙananan alloli 'yan siyasa a ce mutum zaɓaɓɓe kamar ɗan majalisa wani lokacin ɗan majalisan ma ba ma na jiha ba na tarayya sai ka ga wani lokacin ba zai zauna a kujera ba idan gwamna yana zauna a kujera zai zauna a ƙasa an ba da rahoton 'yan majalisa na tarayya da suke riƙe gwamnoninsu ta kalma
Dr. Dukawa matsalar fushin Nasiru Idafa'i kamar yadda ka sani na da kan wato rance da aka nema ko kuma gwamnati ta nema a bankin duniya akwai hurumi ga Nasiru Idafa'i yayin wannan magana saboda abin da suka yi masa na hana jihar samun waɗannan kuɗaɗe
babu aikinsu suka yi aikinsu shi aikinsa ne ya zauna yi mulkin gwamnati mulki a matsayinsa na gwamna sannan kuma aikinsu ne idan aka nemi bashi a ƙasa su duba su ga cancantar su yarje a yi wannan bashin ko kada su yarje
ina san cewa ka yi magana cewa saboda rigar kariya da suke da ita yanzu ba a iya jansa kai shugaban kotu amma duk da haka hukumomin tsaro daga walau daga shugaban ƙasa har zuwa a daidai a tarayya ba wani abin da za a iya yi na irin jan kunnen irin waɗannan mutane saboda fitinar da ka iya biyo wani na ƙasa da su ma shugaban ƙaramar hukuma ma yi irin wannan magana na iya tunzura mutane balle a ce gwamna
kwarai kuwa ya kamata a ce shugaban ƙasa zai iya tsawatarwa a cikin wannan lamari ya kamata a ce kai majalisar ƙasa ma za ta iya tsawatarwa ya kamata kuma su jami'an tsaro su nusar da shi hatsarin da yake cikin wannan kuma ya kamata 'yan ƙasa ma a ce suna da wayewar da za su iya nuna masa cewar abin da ba daidai ba ne.
Masu auren mu da wannan fashin bakin Allah ya kawo mu ƙarshen shirin demokuraɗiyya yau na wannan mako sai kuma makon gobe da ikon sa za mu sake dawowa da wani sabon shiri. Kamun na madadin Salisu Shehu Ashaka wanda ya sama mana sautin gwamna ɗan Rufa'i da Dr. Sa'id Ahmed Duka wanda ya mana fashin baki da kuma Chibahiro Diodone da Solomon Abu waɗanda suka daidaita sautin wannan shirin a nan ni sahabu Imam Aliyu zan dakata in sallama da ku mu zama lafiya.
To ma zalla yanzu kuma ga labarai a taƙaice.
Shawarar da shugaban Amurka Donald Trump ya yanke ta janye ƙasar daga matsayar da aka cimma da Iran kan shirinta na mallakar makamashin nukiliya ta sake farfaɗo da wata zazzafar muhawara da aka taɓa yi a Majalisar Dokokin Amurka a tsakanin wakilai daga manyan jam'iyyun ƙasar matsayar da suka amince da ita shekaru biyu da rabi da suka gabata. 'Yan jam'iyyar Democrat sun ce matakin janye Amurka daga wannan yarjejeniya shine mafarin da zai sa a maida Amurka saniyar ware a ƙoƙarin harkokin diflomasiyyar duniya. Yayin da su kuma 'yan Republican suka ce lokaci ya yi da ya kamata a fice daga wannan yarjejeniya wacce za ta kawo ƙarshen ɗaya daga cikin nasarorin da tsohon shugaban Amurka Barack Obama ya samu a lokacin mulkin sa.
To duka kuma da wannan ne muka kawo ƙarshen shirinmu na wannan lokaci, sai can da hantsi za a je mu dauki da wasu shirye-shiryen. Yanzu a madadin Mahmud Lalo da ya taimaka muka gabatar da wannan shiri, sai kuma Malam Sidi da ya shirya kuma ya bada umarni da mataimakin sa Ladan Ibrahim Ayewa, da kuma injiniyanmu na wannan safiyar Jimmy Cook Baba Yakubu Makeri ne. Daga nan Washington nake sallama da ku, sai da hantsi. Assalamu alaikum.